Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 5 ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi a Najeriya ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro domin yin nazari akan batun kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabciyar jihar Yobe. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan kasuwa 'yan arewacin Najeriya mazauna jihar Enugu sun yi wani taro don tattauna wasu batutuwa da ke damunsu. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Kuma assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ta da fatar masu azumi an sha ruwa lafiya. Adadin mutane da suke fuskantar matsalar karancin abinci a duniya ya wuce miskalar zarratin cikin shekaru 5, a cewar kungiyar Global Network Against Food Crisis cikin wani rahoto da ta fitar a yau Laraba. Kungiyar kawance ta kasa da kasa ta Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar tarayyar Turai, hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu suna zargin rikicewar tattalin arziki gami da annobar COVID-19 da kuma yanayi su ne suka haifar da wannan matsala. Sama da mutane miliyan 155 suke fama da matsanancin karancin abinci. Rahoton ya kara da cewar ba mamaki a wannan shekara abin ya kazance. Kungiyar ta ce matsalar karancin abinci ta shafi nahiyar Afirka sosai, inda ake da mutane sama da miliyan 98 sun shiga matsalar karancin abinci a shekarar 2020. Kasashe da suka hada da Yemen, Afghanistan, Syria da Haiti na daga cikin wurare da ke fuskantar matsalar abinci a yanzu. Kwamitin sa ido mai zaman kansa na kamfanin Facebook a yau Laraba ya goyi bayan shawarar da kamfanin sada zumunta ya yanke na haramtawa tsohon shugaban Amurka Donald Trump wallafa kalamansa a shafinsa na Facebook da Instagram. Matakin da aka sanya bayan da ya wallafa kalamai da suka rurrute wuta yayin da ɗaruruwan magoya bayansa suka afkawa Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu. Kwamitin mai zaman kansa amma ya bar yiwuwar cewar Trump zai iya komawa shahararren shafin yanar gizo na Facebook. Ya kuma kara da cewar bai dace Facebook ya sanya hukunci marasa iyaka ba da rashin misali na dakatarwa mara yankewa. Kwamitin da ke sa ido kan hakan ya baiwa shugabannin kamfanin na Facebook wa'adin watanni 6 da su sake yin nazari kan hukunci ba bisa ka'ida ba da ya sanya washegari bayan tawaye lokacin da Trump ya buƙaci mabiyansa da su tinkari 'yan majalisar yayin da suke tabbatar da sakamakon zaɓe ga zababben shugaba Joe Biden. An kuma buƙaci shugabannin kamfanin da su sake duba yiwuwar yin hukunci da ya yi daidai da laifin da mutum ya yi don tabbatar da ba sake aiwatar da irin wannan laifin ba a gaba. Wani ɗan jarida da ya ɓace a watan jiya a garin Gao da ke arewacin ƙasar Mali ya bayyana a wani faifan bidiyo a yau Laraba. Yana roƙon hukumomi da su yi duk abin da za su iya don kubutar da shi daga hannun masu kaifin kishin Islama da ke tsare da shi. Ni ne Oliver Dubois, ni ne Bafaranshen nan, kuma ni ɗan jarida ne. 'Yan kungiyar Al-Qaida reshen arewacin Afirka suka sace ni a garin Gao a ranar 8 ga watan Afrilu. Ina magana da iyalaina, abokaina da hukumomin Faransa don su yi duk abin da za su iya don 'yantar da ni, in ji Dubois a cikin bidiyo mai tsawon dakika 21 da aka wallafa a shafukan zumunta. An dade ana son fararen hular Faransa da ake son satar su ta hanyar kungiyoyi masu aikata laifuka da masu kishin Islama a yankin Sahel da ke yammacin Afirka. Wannan bangare ne saboda yadda gwamnatin Faransa ke shirin biyan kudaden fansa don 'yantar da su. Faransa ta sha musanta biyan kudaden fansa ga waɗanda aka yi garkuwa da su. mun tabbatar da bacewar Mr. Oliver, inji ma'aikatar harkokin wajen Faransa a cikin wata sanarwa inda ta daina bayyana shi a matsayin satar mutane. Hukumomi a Pakistan sun ce wani hari da 'yan bindiga suka kai a yau Laraba daga kan iyakar Afghanistan ya kashe akalla sojoji 'yan banga hudu tare da jikkita wasu shida. Sojojin sun ce wata tawaga ta rundunonin tsaro na shirin girka shinge kan iyakar kudancin gundumar Zuwarb da ke lardin Balochistan lokacin da abinda suka bayyana da 'yan ta'adda daga bangaren Afghanistan suka yi musu kwantan bauna tare da bude musu wuta. Dakarun sun maida martani ba tare da bata lokaci ba, kuma an kwashe ma'aikatan da suka jikkata zuwa asibitin sojoji na babban birnin lardin Kata. Sojoji ba su ba da wani karin bayani ba, kuma babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan take. Mayakan sun taba kai hari ga ma'aikata da ke gyaran bakin iyaka tun daga lokacin da Pakistan ta fara killace kimanin kilomita 2,600 mafi akasari kan iyakar Afghanistan a shekarar 2017. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Bauchi a Najeriya ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro domin yin nazari akan batun kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabciyar jihar Yobe domin samun mafaka a yankunan kananan hukumomin jihar da suke kan iyaka. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota.
A bayan kammala taron ne sai sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Muhammad Sabiu Baba ya gudanar da taron manema labarai akan taron da suka gudanar.
Abinda mitin yayi shine mun duba yadda za mu zauna mu tabbatar cewa abin da ya faru can bai shigo Bauchi State ya zo ya hargitsa mana al'amura ba. Mun yi mitin tare da duka masu aiki kan tsaro, wanda haka dole mu ma mu sa ido kan wayannan bakin da muke kokarin taimakawa. Gwamnati za ta yi kokari ta taimaka don ba da abubuwa na masarufi kamar su abinci da makamantan haka. Za mu duba ne mu ga ina wayannan mutanen suke, wayannan gidaje ne suke tare da su da sauransu, don a yi kokari a kai musu wannan tallafi din. Insha Allah abin da gwamnati za ta yi kenan. Za a rinka joint patrol na duka security agencies din nan, a special patrol na wannan area din.
Commissioner mai lura da kananan hukumomi a jihar Bauchi Alhaji Nuhu Zaki ya yi karin haske kan lamarin da kuma yadda za a tunkari batun.
A matsayina na commissioner mai kula da kananan hukumomi, wayannan kananan hukumomi guda hudu, karamar hukumar Zaki da kuma karamar hukumar Gamawa da karamar hukumar Damban da kuma ta Daru, wanda suna da ainihin kawance da ainihin jihar Yobe. To ganin cewar irin abin da ke faruwa a Gaidam daga ainihin jihar Yobe, hoto ya same mu da cewar ainihin mutane suna koroyowa, wannan ya sa ganin haka ya sa mai girma gwamnan jihar Bauchi ya sa muka ganyeto shugabannin kananan hukumomin nan guda hudu, a ya zamanto aka yi zama da jami'an tsaro ta hanyar da za a bi don a ga cewar lalle an tashi tsaye an sa idanu tunda abu da yake faruwa akan boda kare shigo mana nan jihar Bauchi. Amma na tuni mun sani akwai wato masu gudun hijira bila adadin wanda sun cika wato yankuna na adahin Gamawa local government, wasu ƙauyuka dake wayannan guraren.
Masani kan sha'anin tsaro Ahmed Tijani Babu Gamawa ya ziyarci wurin da 'yan gudun hijira suke.
A matsayina na commissioner mai kula da kananan hukumomi, wayannan kananan hukumomi guda hudu, karamar hukumar Zaki da kuma karamar hukumar Gamawa da karamar hukumar Damban da kuma ta Daru, wanda suna da ainihin kawance da ainihin jihar Yobe. To ganin cewar irin abin da ke faruwa a Gaidam daga ainihin jihar Yobe, hoto ya same mu da cewar ainihin mutane suna koroyowa wannan ya sa ganin haka ya sa mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya sa muka ganyeto shugabannin karanan hukumomin nan guda hudu a ya zaman su aka yi zama da jami'an tsaro ta hanyar da za a bi dan a ga cewa lalle an tashi tsaye an sa idanu tunda abu da yake faruwa akan boda kar ya shigo mana nan jihar Bauchi amma na tuni mun sani akwai wato masu gudun hijira bila adadin wanda sun cika wato yankuna na adahin gamawa local government wasu kauyuka dake wayannan guraren
to sai dai kuma a halin da ake ciki hukumar yantsan da jihar Bauchi ta fitar da sanarwa ta hannun kakakinta SC Muhammad Wakil dake ƙaryata rahotanni da wasu manyan jaridu suka ruwaito dake bayanin cewa wayan kungiyar Boko Haram sun shiga kananan hukumomi guda hudu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahota yanzu kuma zamu leka ku da maso gabashin Najeriya inda a cikin wannan makon wasu ƴan kasuwa ƴan arewacin Najeriya mazauna jihar Enugu suka gudanar da wani taro domin tattauna wasu batutuwa da ke ci masu tuwo a ƙwarya wakilin muryar Amurka Alfonso Okoriwe na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahota
Wasu ƴan arewa mazauna jihar Enugu sun gudanar da wani taron ƴan kasuwa a Enugu babban birnin jihar. To ko me suka tattauna? Kenan tambayar da Nawa Alhaji Baba Ali wanda ya jagoranci wannan taron. Ibrahim Samaila da ke sakataren kungiyar ƴan kasuwa ƴan arewa mazauna jihar Enugu ya yi ƙarin bayani. Arewa mazauna jihar Enugu da ma mazauna sauran sassan yankin kudu maso gabashin Najeriya suna cikin shirin kota kwana ba tare da yin bacci da ido biyu rufe ba kuma fata suke Allah subhana wa ta'ala ya kawo musu ƙarshen hare-haren ƴan bindiga da ke gurgunta lamura a wannan yankin Alfonso Okorigwe muryar Amurka daga Enugu Najeriya
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahotanmu na musamman
sana'ar dillanci sana'a ce da dimbin jama'a suka dogara a gare ta. Na tattauna da wasu masu sana'ar dillanci a Ibadan.
Sunana Alhaji Sani Mallaha. Aiki na ni dillali ne na sayar da shanu a nan kar shanu Ibadan a Kele.
Ka dade kana dillanci?
Na dade na dillanci don a takaice na shekara kusan 30 na dillanci.
To ya dillanci ke tafiya a nan Ibadan?
Gaskiya aikin nan na dillanci na Ibadan namu da na sani gaskiya sai a hankali saboda aikin nan aiki ne mai matsala. Ni karan kai na misali yanzu da na shekara kusan 30 ina dillanci. Dillancin nan yin shi muke amma baya da wani riba kuma ba a samu wani amfani a cikin sa. Amma jama'a suna ganin ka kawai kana ta harkoki a cikin dillanci ana ganin kamar cewa duka duniya ka tara.
To har yanzu kana dillanci?
Har yanzu ina yi saboda ya zama dole ne.
To ka ce ba riba ba amfani. Me yasa ka rike shi ba riba ba amfani?
Saboda matsala ce ta lokaci. Akwai iyali ko dai ba aje ba za a ce da iyali za a yi larurori a zai tura a biya kuɗin makarantar yara. Ka ko ga yin sa? Ya zo banza.
Kana ganin wannan ba riba bace a ci da iyali a biya kuɗin makarantar yara a yi alheri da sauransu?
Riba ne tunda iyali sun da cina ba amma ya kamata in kana kasuwanci a ce kana dole ba za ka ajewa a gefe daban.
Ko ko dai kana bushasha ne?
Babu wani magana bushasha. Larura ce ta iyali ta riga ta yi uba kuma ta fi ƙarfin mu kuma aikin ne gayi sai a duk abin da samu bai wuce a ci a sha.
Idan ni tambaye ka menene matsalolin dillanci me zaka ce?
Matsalolin da ke cikin dillanci saboda gaskiya ba mu sayar da shanu kuɗi hannu. Mafi akasarin abin da muke sayarwa gaba ɗayan sa bashi ne. Sannan kuma idan suka saya shanun nan idan su zo saya mu sai musu bashi zai saya bashi kuma zai sayar da bashi. Sai a zo ana ta neman kuɗi shi mai dukiya yana jira kawo kuɗi. Kai kuma alaƙa ta bai kawo ma kuɗi ba. Ƙarshen ta haka za a ta juya-juya ana juya-juya har ya kasance kana ci biyar biyar ya ji ya zama kuma a cin kuɗin nan da sai shanun ka ya ɗau kuɗin ka ya ji ya buɗe ka business na daban.
To me yasa ba ku sai da kuɗi hannu?
Saboda al'ada ce mun rige mun rikin farko mun rige mun sakaci.
To amma ku adda dukiya kana ganin ana hana ku ko ƙara dokar da za ta amfane ku?
Saboda kasuwar tana da hukuma a hukumance hukuma dole komi za ka yi sai shugabannin ka sun aminta. Idan ba su baka goyon baya ba kai abu ba ko kai ba zai tarihi ba. Tasiri ba.
Sunana magayi dan malam gada wanda.
Ya dillanci kita a nan Ibadan?
Gaskiya dillanci yana da daɗi yana da matsala.
To menene daɗin sa?
To abin da daɗin sa Allah taimake kada zuwa a kawo ma dukiya mutane ka sai su aka ba su dukiyar su. Lahiya laushi daɗin ta.
To menene kuma wuyar dillanci?
Wuyar dillanci a baka dukiyar mutane kai tali sahi ka sa bashi bashi ya kihita abinci ko ka haka bin bashi baka ce baka san wanda haka bin bashi kaga rikici ya shiga. Dole a samu matsala.
To haka ya taba faruwa gare ka?
A'a wallahi alhamdulillah ne.
Ka taba ganin wanda haka ya faru gare?
Gaskiya akwai kwarai suna ba ma ya kirga su makwattana ma ban ma ya kirga su.
Sun sai da shanu ba san wanda suka sai da ma.
Sun sai da shanu ba san wanda suka sai da ma. An tambaye su wa suke bi bashi babu ba sani ba. Ina takarda wanda kuke bashi babu. To inda duk ina tare da wasu duk suna faɗi haka kuma sai in ga abu ya tabbata ka.
To ya batun biyan kuɗin mai dukiya tunda ba san wanda suka sai da ma ba.
Oh wasu in abu ya rikita ya kai za a ya fake wannan abun kuma sai a ce a jira a kawo su shanu. In an kawo su shanu kuma haka ne in suna rika kawo ana ta ɗiba ana biya ana biya. Don matsala dillali duk ban shanu su yanke mai. In sun ka yanke mai to ya riga ya samu matsala asiri na ya riga ya tono in dai akwai baji ciki.
Ana ganin babu magomago irin cewa mutum ya sai da shanu bai san wanda ya sai da ma ba.
To akwai wanda ka haka nan. Akwai wanda kuma yana sai da sa kamar na 400 sai ya je ya tura kuɗi kaga wanda sai da sa 400 al'ada 300 shigowa mota kara dabba sai an cire 200 sannan ya je tura kuɗi na 400 sai ya bada 800 kaga 2000 rage ko ga abin da zai sallame a ranshi in hankali sa ga wayoyin da zai buga in hankali sa sai kuɗin duk nan suka shigewa amma wani bai sani ba.
To idan suna shigewa me yasa ku da lallai ba za ku kullo da wata hanya ba ina za ku rinka samu naku amfani?
To in shanu suna shigowa ba a ganewa in kama kana yawan samun shanu duk wanda kaga shanu sun ka yanke mato shine ashiri ne zai tono in dai akwai juye.
Me yake ni da juye?
To juye ka dai kuɗin wanga ka ba wanga ka dai kuɗin wanga ka ba wanga shine ake juye.
Ba ka ganin wannan yana kawo rashin gaskiya?
To ai dole na an sai da san wancan 400 an baka 150 wancan an sai da shi 300 an baka 150 kaga dole wanga na jira wanga na jira kuma wancan tsohon kuɗin shi ya dade dole ka dauka ka juya ma wannan ka juya ma wannan.
Sunana Alhaji Kabiru daga Ibadan.
Menene sana'ar ka?
Sai da saniya dillanci.
Ka dade kana dillanci?
Na dade sama da shekara 20 dillanci.
To ya dillanci ka tafiya a nan Ibadan?
To gaskiya dillanci yana ta alhamdulillah kuma amma muna cikin tashin hankali a cikin Najeriya.
Me yake ni?
A yana shanun da aka kawo wani tashin hankali ana shigo kasuwa da shi. Abin ya biya lalace. Babban tashin hankali muna neman Allah shi kamar zama lahiya kasar ga.
Kudu lalle kuna samun matsala a game da irin waɗannan shanu da aka ta gargadowa daga arewaci ana kawo su nan kudancin Najeriya.
Wallahi muna samu.
Menene matsalar da kuke samu?
Saboda ana ta zargin irin rashin zama lahiya da babu. Mutane mu ana kawowa babu kwanciyar hankali. Kaga sai so da ake barci da iyaka sai so ana sai so ta jin rashin jin daɗi. Wanda bai san ma kudin abu ba ya aji a gida ina kawowa ka babu kwanciyar hankali a ciki muna neman Allah ya taimaka mana Allah shi kamar zama lafiya a kasar mu
kuna samun matsala ku a wajen aikin ku na dillanci game da shanun da ake kawowa
ba mu da matsala insha Allah
to ya batun irin rashin tura kuɗi ga bakoshi Najeriya ko kuma ku dade bakoshi ta neman ku tura mai kuɗi ko ta mai walawala
eh to wannan da dangaci daga matsalar na tsalnatiyo ba lahim mu ne ba lahim na tiyo mai
amma sai da baki na ta kira sana ce ya wani ba ni kuɗi wa mani wani ba ni kuɗi ku ce ai kuɗi na zuwa ko kuma kun aiko babu network sai shi duba kwana ɗaya kwana biyu kuɗi ba su yi gaba
eh to yana aiwa haka na yana samu matsala daga matsalar network
anya ba wai kuna juya kuɗin bane ko kuma ku yi dan wata dabara da su
eh to ba a yanke hukunci ga duka jama'a wasu na yi haka na wasu kuma ba su yi
kai ka taba yi
ni gaskiya ban taba yi ba
komai naka daidai shike tafiya
to alhamdulillahi wallahi
sunana Muhammadu dan Ali abinda zan ce game da dillanci ubangiji Allah ya hore ma kowa abin hannu na yabo da dillanci saboda dillanci yana da hadura da yawa
me hadarin dillanci
abinda hadarin dillanci kana iya dai sai da sa a rike shi sannan kuma mai sa bai ce bai yadda ba ko kuma a in kana jiwi ka jiya ma wanga ka ara ma wanga bayan ka ara ma wannan wannan ko ka zura ma wani ba kowa yake da imani ya sa adadi abinda ya baka cikin dukiyar shi ka tura mai kuɗi ka kara mai kuɗi wani bisa ga wani bai baka
to me yasa ba zaka rubuta ba ka hanka mika mishi kuɗin ko kuma ka hanka aika mishi kuɗin
wasu ka san yar rawan jiki na akwai falakin yiwa wani zai matsa ma turomin tun baka wada rubutawa ka je ka tantance kuɗi ne ko nawa ne yana nan yana fiye da kai yana matsa ma sai ka tura mai kuɗi ko ka ara mai kuɗi wani kuma alhali kana ya kamance kai baka na duka rubuta ba
wannan shi na sa kuɗi su bace
wannan suna sa kuɗi su bace ƙoren gaske
kana nuhin falaki ba su mai da kuɗi inda an tura musu ba daidai ba
wasu gaskiya ba su mai da
Alhaji Bilamin sunana Abadan Sabai Baden
to ya batun dillanci
to batun dillanci akwai dadi akwai wahala
to mai awoya dai mai dadi
Allah in ka sai bashi kaman ka samu kuɗin mutane shine dalili kenan kake ganin mutane suke ganin mai dukiya aiko da dukiya kwana ɗaya bi ba bai kuɗi wani kashi an rike masa kuɗi da wannan yake da bai da wannan bai da bai fata ke su rinka shi an cinye musu kuɗi a Baden
amma kuma dillalan wasu na dan lashi kuɗi
wasu dillalan suna dan diba amma mu dai ba mu da kashi kai irin sai dai abin da Allah ya aiko da shi ba inda zamu yi
menene dadin dillanci
dadin dillanci in an kama ka sai ka rabu da shi lafiya ka samu kuɗi hannu amma in dai da bashi akwai matsala a cikin sa
to me yasa ba ku sai da kuɗi hannu
to ai masu yan kuɗi hannu babu su ne saboda babu kuɗi hannun jama'a su saboda ku kowa gani cikin maleji yake
to amma ana cewa kuna juyi in bengal ko juliya kawo shanu ne sai ku ɗibi kuɗi ne ku bakin dalama ko dan buga
to mu kuma Allah ya sa wannan ba mu iya wannan bengal din ba ko dan buga din mu juya kuɗin wani ba wani sai dai mun sai da kansa ijara dukiyar sa a yanzu kan ba wannan aikin
sunana Abubakar Jakolo ni dillali ne to sana'a dillanci gaskiya babban hadari na
me yasa kace hadari ce
hadari dai zamani ya canza yau ana kawo shanaye ko wadanne iri
ka ce dillanci hadari ne kuma ga hakana dillancin kana cikin hadari kenan
wallahi ina cikin hadari saboda wallahi wanga aiki sai dai a hankali
kana da niyyar hita wannan hadari ka bar dillanci
Allah ya hore mini wata hanya ta daban gaskiya ina barin dillanci
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
labarin wasannin ne da duban abin da ke kayawa a ligin din kasar Ghana Medema MC ke gaba da maki 39 Hassan Tikotoko ke a matsayi na biyu da maki 38 sai Great Olympics mai maki 37 a matsayi na uku Accra House of Oak ke a matsayi na hudu maki 34 sai Dreams FC mai maki 34 ita ma a matsayi na biyar biye da ita a matsayi na shida Kerala FC ita ma tana da maki 34 Betam FC ke a matsayi na bakwai maki 33 Wafa FC a matsayi na takwas da maki 32 Ashanti Gold ke biye da ita da maki 30 a matsayi na tara a matsayi na goma Edwana Stars ce ita ma maki 30 Elmina Sharks ke a matsayi na 11 da maki 29 sai Ebisnuat Dwarfs mai maki 27 a matsayi na 12 Brecum Chelsea na da maki 27 a matsayi na 13 Eleven Wonders ke biye mata da maki 25 a matsayi na 14 Liberty Professionals ke biye a matsayi na 15 da maki 24 sai Lagos City a matsayi na 16 da maki 23 Ken Faisal ce a matsayi na 17 ita ma makin ta 23 a ƙarshe akwai Inter Allies mai maki 16 Lagos City na dabda daukan sabon mai koyarwa na cikin uku kakan bana kuma mai yuwa wannan karo ya fada kan Maxwell Kunadu don ce ta clubin daga durkushewa Kunadu zai mai ya gurbin coach Bashir Kefod ne wanda ke fama ainin
Karen Ibia Club on hanyan tsara tsohon mataimakin mai koyarwa na Black Stars ya kasance bashi da club tun da asanci kotoko ta sallame shi a watan Disamba shekara ta 2020. Hereford ya mai gurbin coach Goran Barjatarevic wadda aka sallama bayan shan kashi ci uku da nema a hannun Accra Great Olympics a ranar wasa ta biyu. A samuwa jan bai ji daɗin yadda magoya bayan kwatakwa sun kai masa a ranar wasa na 22 na Premier League ɗin Ghana a Accra Sports Stadium ba. Dan wasan da ya kafa tarihi a Black Stars ya shiga fage ne a mintuna na 75 lokacin da Lagos Cities ke kokarin samun rama golin ɗin da aka saka mata don kaucewa shan kashi. Sai dai babu abu da ɗan wasan ya iya yi don hana su shan kashi ɗin da ci ɗaya mai ban haushi. A cikin mintuna 15 da ya yi a fagen wasan, magoya bayan kwatakwa kowa kurum suka ta yi masa duk lokaci da ya taɓa ƙwallo. A samu wajen ɗaya rakinke akwai kuma ‘yan kwatakwa sun sani kamata ya yi ai su gode na wasa a Premier League ɗin Ghana. Jan yake faɗa wa ‘yan jarida. Jan da Chris ya saura da ya yi wa kwatakwa wasa gabanin su makakan bana amma ya zubar da kwatakwan ɗin a ƙarshe ya rungumi Lagos Cities bayan sun yi masa tayi mai tsoka. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Rajwanullah Muktara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba, albarkacin watan Ramadan.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara. Goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai lasiya ma ga mu matasa. Mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci kaman makan hadu kullun tunda azumin nan ya kama da mu da yara almajirai makan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka ayi addu'a. Amma a wannan muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara kokari da himma saboda ita wannan a cikin ta nake da kai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr yahi wa tadu kinan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lailatul qadr ga a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiya ma matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi a ga masalolin nan ga su ne wasu sun yi digiri ba aiki su roƙi Allah Allah kawo aiki ga su ne wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowanne ya addu'a saboda lokacin ne na amsa addu'a duk addu'ar da zaka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa saboda kar a zamana ayi wasa. Sannan babban kiran da za mu yi akwai ƴan uwan mu matasa wanda zaki gani idan wannan lokacin zamana huce su wasu da dare za ce gani ƙarfe ɗaya suna balo wasu ƙarfe ɗaya zuwa an ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai ba ne a koma masallaci a koma ita daga wannan goma ho shikenan sai mai rayi he wanda Allah ya arzuta baɗin iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku jiba da ta tsinci kanta lasiya ma mu ƙasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya jiba ce irin bala'in da ke waruwa nan ƙasar makwabta nan ƙasar mu na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Wani dan jarida da ya bace a watan jiya a garin Gao dake arewacin kasar Mali ya bayyana a wani faifan bidiyo a yau Laraba yana roƙon hukumomi da su yi duk abin da za su yi don su kubutar da shi daga hannun ‘yan ta’adda da suka yi garkuwa da shi. Hukumomi a Pakistan sun ce wani hari da ‘yan bindiga suka kai a yau Laraba daga kan iyakar Afghanistan ya kashe akalla sojoji ‘yan banga hudu tare da jikkita wasu shida. Kana an ji cewar a yau Laraba ake sa ran kwamitin sanya ido na kamfanin Facebook mai zaman kansa zai sanar da ko za a haramtawa tsohon shugaban Amurka Donald Trump damar wallafa wani abu a shafinsa na Facebook da Instagram.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.